Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. A kasashen Afirka dake tsakanin manoma da makiyaya abu ne da hukumomi suka jima suna faman daukan matakan magancewa saboda illolin da yake haifarwa, sai dai har yanzu ana samun aukuwar matsalolin. Har ila yau su kansu mahukunta ba su yi kasa a gwiwa ba wajen kara lalubo hanyoyin da za a bi don magance matsalar. Kamar yadda a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, gwamnati ta haɗa hannu da wani shiri mai samun tallafin Bankin Duniya wajen farfaɗo da kwamitin hana faɗa tsakanin manoma da makiyaya. Ga rahoto na musamman da wakilin Muhammad Nasir ya haɗa mana.
Rikici tsakanin manoma da makiyaya ya jima yana tare da zaune tsaye a ƙasashe daban-daban na duniya, inda so da yawa yakan yi sanadin salwantar rayukan jama'a na dukkan ɓangarorin biyu. Alal misali, a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, an saba samun irin wannan rikicin a 'yan watannin da suka gabata, inda har aka samu salwantar rayukan Hausawa manoma biyu da Fulani makiyaya biyu, kamar yadda kantoman ƙaramar hukumar Gudu inda abin ya faru ya bayyana.
Matsala ce tsakanin manoma da makiyaya akan noman dagandu, saboda can suna da gandu wanda yake gandun nan tsawon shi zai kai kilomita 100, wadin shi akalla zai kai kilomita 70 ko 80. So shi ne aka dinga wani daga wani wuri daga ciki aka ce su manoma su noma, kuma noman da su da manoman da Fulani kowa yana yi. So sai aka ɗan samu rashin jituwa, su Fulani suka ce sai an ɗiban musu wurin kiwo bakin gari, su manoma su je can daji a yi noma, su ko nan bakin gari a bar musu wurin da za a yi kiwo. Satin da ya wuce ni kaina na zo garin, mun zo da jami'an tsaronmu na sojoji da 'yan sanda, muka kira duka ɓangarorin muka zauna da su, muka yi sulhunsu akan inda manoman suka duba ɗiba cikin kashi hudu, muka raba wurin biyu, aka bar ma makiyaya rabi, aka bar ma manoma rabi. Kuma rabin da aka bar ma manoma an yi ne akan da Fulanin da Hausawan kowa ya je ya noma, ba an bar wurin manoman kawai saboda Hausawa ba ne, an bari saboda su duka. Kuma sun aminta da haka, muka yi yarjejeniya a lokacin ina wuri har ƙarfe ɗaya da wani abu, ranar nan dai kusan da Juma'a ba mu samu mu duka. So ranar da Talata ne ko Laraba, su Hausawan suna cikin gonakin, wasu waɗanda ba san ko su waye ba suka zo da bindigoji suna halgan su, har suka kashe mutum biyu cikin Hausawa. Har suka kira ni cewa ga abin da aka yi masa, na ce to su yi hankuli don Allah kada su ɗauki wani fansa da hannunsu. Gari na rawayewa na tura motocin sojoji guda biyu da 'yan sanda suka je garin, kuma suka raki mutanen garin, aka je aka ɗauki gawawwakinsu da aka kashe. So ko da aka zo su mutanen matasa su wannan garin waɗanda aka kashe 'yan uwansu, su kuma sun zo da inda gawawwakin suke sun biyo sawu har zuwa wannan ruga Fulani. Suka ce sai suka samu wani bukka a cikin wannan bukka inda aka sama shi, sai suka samu wurin wuta. Suka zo wata zuma kuma inda irin Fulani ga zama haka, ita ma suka sama ta wuta. To sojoji na zuwa dai an ka dakatar da nan, kuma aka kore matasa. Su ko Fulani sun kwana balle, sai jiya suka koma. Sun koma jiya suka ce min to su ma ba su ga mutum juna ko ba. Da yamma suka kira ni cewa sun ga gawo mutum daya an kashe shi. Yau da safe kuma suka kira ni suka ce sun ga gawo mutum daya, dama mutum biyu ba su gani ba.
Bisa ga la'akari da irin hasarar da ake samu a duk lokacin da aka samu irin wannan yamutsin, ya samu hukunta ke ta yin faɗi tashi wajen magance aukuwar matsalolin. Kamar wani kwamiti da wani shiri da ke samun tallafi daga Bankin Duniya mai suna Elpress ya yi ruwa ya tsaki wajen farfadowa da shi tare da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Sokoto. Sirajo Abubakar shi ne jami'in gudanarwa na wannan shirin na Elpress a Sokoto.
Wannan kwamitin an farfado da shi ne duba da yanayin da ake ciki na rigingimu da ake fama da su na faɗace-faɗacen manoma da makiyaya. Kuma wannan kwamitin aikin shi babba shi ne ƙoƙarin kawo hanyoyi na zamani waɗanda za su taimaka a rage matsalolin da ake fama da su, domin in aka duba mafi yawan dalilan da ke kawo faɗace-faɗace tsakanin makiyaya da manoma su ne hanyoyin da ke abubuwan da ke faruwa tsakanin makiyayan shine manoman suna shiga cikin makiyayin ne ko kuma suna tare hanyoyin da ake bi ana da dabbobi ana zuwa wurin shan ruwa to wannan committee ya zai taimaka ne ya gano inda waɗannan matsalolin suke domin shi kuma project ya samu damar da zai shiga waɗannan wuraren da aka gano matsalolin yayi ayyukan da za su kare ko kuma su hana waɗannan matsalolin
su kan su danda wannan matsalar ta fi shahuwa kai tsaye wato manoma da makiyaya sun ce shirye suke su bar da goyon baya na samun nasarar aikin committee. Abdullahi Muhammad Bankano shine sarkin noman jihar Sokoto.
Tunda farko dai ai abinda zani godewa zani ga ita gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da ma ita dai Elpress din game da kokarin da suka yi na sake farfado da wannan committee wanda yake tun daure akwai shi kuma yana ta aiki tun daure akwai shi a tawaye suma to farfado shi gare mu mun muna godiya kwarai da gaske. Me yasa saboda ai daman ko da yaushe hillani da manoma kana jin sun yi clash to amma yanzu alhamdulillah in ga wannan committee to lalle ba za a samu clash nan ba don kamar mu manoma in mun kaga matsala gare mu ai wannan committee za mu hada su ma hillani in suka samu matsala wannan committee za su hada sai su kira hillani da manoma su zamna su sasanta su ba tare da an cigaba da fitina har ta zama ta zo gaba ne saboda haka alhamdulillah wannan committee muna da shi kuma in Allah ya so mu manoma kamar wanda su lani suka gaya muku za su bada goyon baya ga wannan committee ni ma ina ba ka tabbacin cewa manoma za mu bada goyon baya ga wannan committee sai da miki muna aiki tunda aikin ai muna aka mai
a bangaren Fulani kuwa jagoran nasu ya bayyana cewa
sunana Shehu Aliyu Kalkarma kuma ga hali yanzu shugaban matasa nake na meti Allah na jiya Sokoto wannan committee zamu bashi hadin kai 100% yadda wanda aka zato saboda mu ma kanmu abun ya ishe mu muna son a zauna lafiya zamu ba gwamnati hadin kai duk abun da take nema na game da zaman lafiya zamu ba da hadin kowane lokaci muna kiran su cewa su rike dabbobin su lokacin da damuna ta taho akwai wuraren da an hakebe musu su tsaya lokacin da kuma aka damuna ta wuce to lokacin da aka cire abubuwa sai su dawo kuma su ci abun nan na ohanin da aka dibi
shugabannin al'umma suna da muhimmiyar rawar da suke takawa wajen ganin lamura sun tafi daidai da kuma kaucewa tashin-tashina a cikin jama'ar su akan hakan ne ma sa'in durar Usmaniya Dr. Muhammadu Jabi Kilgori wanda ya maganta da yawun mai alfarma sarkin musulmi ke tsokaci akan muhimmancin dokar wannan mataki na hana rikici tsakanin Fulani makiyaya da kuma manoma
to wannan gaskiya muhimmin committee ne don abu ne wanda yake ya dade ana fama da shi kuma an dade ana daukar matakai amma dai abin ya yi wuya har ya kara ma ta'azzara
masu sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku karatun rahoton zuwa madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su wakilin masu kwata Muhammad Nasir sai kuma Jule Leather Creation da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu Kalmomanta baya shine ta damu sanda dai na arzikin mu shine o